sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimi na ganin an kada ƙuri'a kan ci gaba da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. Ministan tsaron Isra'ila ya ce kasar ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a jirin Gaza, to amma bai bayyana lokacin kare yakin ba. Kasashen Burtaniya da Norway kuma sun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ƙarfafawa sojojin ruwan Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara aiki jihar Borno.
Yace wannan tsaro yana samar da shimfiɗa mai kyau, sun yi samar muku tunani mai kyau da kuma horo ingantacce, sun yi sake inganta muku ayyukanku ta hanyar da za ku ci gaba da kare ƙasarmu.
Bayan nan za ku ji cewa kungiyar Jama'atul Nasrul Islam da ke Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta tabbatar da yin adalci ga mutanen da harin bom ya halaka a garin Tidin Biri da ke jihar Kaduna.
Wa'annan bayin Allah da aka yi ganganci aka salwantar da rayukansu ba za su tafi a banza ba sai mun ga insha Allah tabaraka wa ta'ala an musu adalci.
Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sokoto take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai duba batun takun saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na Dangote. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, har fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimin ganin an kada ƙuri'a a wannan makon wanda za ta bada damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. Sai dai ba tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun ƙuri'u domin amincewa da matakin, yayin da mai yiwuwa a kada ƙuri'ar a 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. Sabuwar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar da safiyar jiya Litinin ta nuna cewa wasu 'yan kaɗan daga cikin Amurkawa sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da gudanar da binciken, amma kuwa tsakanin mashahuran 'yan Republican sha'awar binciken na ƙara disashewa. Sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da binciken idan aka kwatanta da kashi 40 da suke ganin cewa bai kamata ba. Sakamakon ya tasirantu da bambancin jam'iyya, inda kashi 62 na 'yan Democrat suka ce bai kamata a ci gaba da binciken ba, yayin da kashi 70 cikin 100 na 'yan Republican suka ce ya kamata. Yawancin masu zaman kansu kashi 47 cikin 100 sun ce bai kamata a ci gaba da binciken ba, yayin da kashi 37 kawai suka ce ya kamata. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza, yayin da sojojin Isra'ila da mayaƙa Hamas ke ci gaba da gwamza ƙazamin faɗa a arewaci da kudancin yankin Falasɗinu. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa Isra'ila za ta ɗauki duk wani mataki na ruguza Hamas, amma ba mu da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza. Bai bayar da takamaiman lokacin kammala yakin ba, amma kuma ya ce ayyukan soji na Isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni. A faɗin jiya Litinin, sojojin Isra'ila da mayaƙan Hamas sun gwamza a ciki da kewayen Khan Yunis wanda ke kudancin zirin Gaza, yayin da ake ci gaba da gwamza wani faɗa a wajen birnin Gaza da ke arewacin ƙasar. Rear Admiral Daniel Hagari ya shaida wa manema labarai a yammacin ranar Lahadi cewa sojojin Isra'ila sun mayar da hankali ne kan faɗa a Jabaliya da Shajeye, unguwanni biyu a arewacin Gaza, da kuma Khan Yunis, birni na biyu mafi girma a Gaza. Kasashen Burtaniya da Norway sun sanar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ƙarfafa sojin ruwan Ukraine. Kasashen biyu sun ce ƙarfin dakaru na ruwa na da matuƙar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da Rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da ƙarafa a tekun Bahar Aswad. Sakataren tsaron Burtaniya Grant Chaff ya ce a wani ɓangare na ƙoƙarin Burtaniya za ta aiki da jiragen ruwa biyu masu farautar nakiyoyi da motoci masu sulke da kuma kwale-kwale na kai farmaki a gabar teku zuwa Ukraine. Sharps da ministan tsaron Norway Brogan Graham sun sanar da kafa wata runduna haɗin gwiwa ta ruwa a yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin a birnin London. Ana sa ran sauran kasashe za su shiga nan ba da jimawa ba. Yunkurin da kasashen Turai yake yi wa Ukraine na nan daren duk kuwa da fargabar da ake yi kan cewa tallafin da Amurka ke bayarwa zai yanke sakamakon takaddamar siyasa a majalisar dokoki.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A karan farko, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara aiki jihar Borno, inda ya kaddamar da wasu motoci masu amfani da lantarki da iskar gas a garin Maiduguri, wanda gwamnatin Babagana Umar Azulum ta samar domin rage radadin cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar kasar ta yi. Har ila yau, shugaba Bola Tinubu ya bude taron sojoji da ake gudanarwa duk shekara a barikin mai malari, inda ya tabo batun iftila'in harin bom da ya sanadin mutuwar mutane sama da 80 a garin Tudun Biri na karamar hukumar Igabe da ke jihar Kaduna a makon da ya gabata. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biya aiko mana.
Shugaban ya kuma gani ya zuwa bude taron da ake kira Chief of Army Staff Conference da ake gudanarwa a barikin mai malari duk shekara. President Bola Ahmed Tinubu ya kara bayani wajen taron sojojin yana mai cewa yace wannan taro yana samar da shimfiɗa mai kyau don ya samar muku tunani mai kyau da kuma horo ingantacce don ya sake inganta muku ayyukanku ta hanyar da za ku ci gaba da kare ƙasar mu daga wannan barazana wani shin gida ko na waje. Yace wannan kalubale ne dukkan muke fuskanta kuma muna fuskanta ne tare da ku, kuma wannan kalubale ne da ba zan mika wuya ba a zamana na commander in chief naku. Dole ne in samu muku hanya da hanyoyin da za a bi don mu gaman jama'a nasara wannan yaki.
Let me say something about the tragic loss of civilian life in Kaduna.
Yace bari in ce wani abu game da wannan hatsarin jirgin sama da ya faru a Kaduna. Yace ya zama mana kasa muna ji game da wannan abu da ya faru a Kaduna game da mata da maza da kuma yara musamman mu waɗanda harkokin soyayya ta yi a wuyanmu. Mu ga irin wannan hatsari na faruwa musamman ga mutanen da ya kamata mu kare, sai an yi ciki faruwar wannan lamari sosai don a kare faruwar hakan nan gaba. Kiko me General Taufik Lagwaja wannan shi ne babban hafsan sojin ƙasar Najeriya ya yi bayani yana mai cewa
pressing need for suitable living quarters and help the Nigerian Army's accommodation challenges over the next 5 years.
Yace babban matsalar sojojin Najeriya su cigaba fuskanta nan da shekaru biyar masu zuwa shine batun cigaba da kulawan sojojinmu da kuma tsugunnin su.
While existing facilities have undergone extensive renovation across multiple barracks nationwide.
Ko da shi yanzu haka an cigaba da gine-gine ma sojojinmu gidajen kwana a barikoki daban-daban na faɗin Najeriya.
To Mr. President, for complimenting our welfare efforts by approving the payment of over 18 billion naira in backlog of group life assurance.
Yace bari kuma mu miƙa godiya ga shugaba Bola Ahmed Tinubu game da biyan haƙoƙin sojojin da suka kwanjama. Yace shugaban ya amince da biyan naira biliyan 18 ga sojojin mu da suka kwanjama sakamakon yaƙe-yaƙe da suke yi a wurare daban-daban da har yi sanadin rayuwarsu. A cewar babban hafsan sojan Najeriya Major General Taufik Lagwaja, Haruna Dauda biyu, Maryam Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sake da Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala ya dada labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin dakile wahalhalu a tsakanin Falasɗinawa fararen hula, a cewar ministar harkokin wajen kasar Annalena Baerbock, a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen Berlin. Jamus ta fito ƙarara ta goyi bayan Isra'ila ta kare kanta tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, tare da jaddada wajibcinta na tsayawa bayan kasar a zaman kafarar kisan kiyashin da ta jagoranta, inda Yahudawa miliyan 6 suka mutu. Gwamnatin kasar ta fuskanci zarge-zarge ciki har da waɗanda suka fito daga fitattun Yahudawa mazauna kasar Jamus kan barin laifi ya sa ta rufe ido kan matakin da Isra'ila ta ɗauka na ramuwar gayya wanda ya haifar da matsalar jin ƙai a Gaza. Jami'an gwamnatin Jamus sun yi ta jaddada buƙatar Isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa a martaninta kan hare-haren Hamas, amma galibi sun kauce wa sukar abubuwan da take yi a yankunan Falasɗinu. Hakan ya sauya a makon da ya gabata, inda ministan harkokin wajen kasar Baerbock ke jagorantar fafutukar. An gudanar da wato an gurfanar da wani dan kasar Austria gaban kotu jiya Litinin a birnin London bisa zargin sa da yin leken asiri wa wata kungiya dake shirin kai hari a gidan talabijin na Iran dake babban birnin kasar Burtaniya. Jami'an yaki da ta'addanci sun tsare Mohammed Hussein Dovtav mai shekaru 31 wanda dan asalin Chechnya ne a yammacin London a ranar 11 ga watan Fabrairu. An tuhume shi da mallakar takardun da ke kunshe da bayanan da za su iya kasancewa masu amfani ga mutumin da ya aikata ko kuma yake shirin aikata wani ta'addanci. Ya ki amsa laifin da ake tuhumar sa da shi a zaman sauraren shari'a da aka yi a baya. Mai gabatar da kara Nicolas de la Poe ya shaidawa alkalan kotun cewa Dr. ya hau jirgin sama daga Vienna zuwa London domin bincike kwakwaf kan wani gini da sashen fashiya na tashar Iran International take zaune.
Agai da Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Babban taron karshen shekara da kungiyar jama'atin Nasarar Islam da ke Najeriya ta gudanar ya buƙaci tabbatar da yin adalci ga mutanen da harin bam ya hallaka a garin Tudunburi na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a makon da ya wuce. Wasu mahalarta taron sun yi kira da gwamnatin Najeriya cewa da ta saka ƙwararru a kwamitin da zai binciki wannan lamari. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A cikin jawabin da ya gabatar, shugaban kungiyar ta Jama'atu Nasarar Islam a Najeriya, mai alfarma Sarkin Musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar, ya ce sun ji bayanan da gwamnatin Najeriya ta yi a kan lamarin, amma kuma za su ci gaba da sanya idanu a kan wannan matsala.
We will not sit idle until we see justice is done to those people who were innocently killed.
Sultan Sa'adu Abubakar ya ce ba za mu yi shiru ba har sai an tabbatar da adalci ga waɗanda lamarin ya shafa. Kuma za mu ci gaba da bi iya ƙarfinmu. Farfesa Khalid Abubakar Aliyu shine babban sakataren kungiyar ta JNI a Najeriya, ya ce batun sake gina garin na Tudunburi da gwamnatin Najeriya ta yi alƙawali abu ne mai kyau, amma duk da haka ba za su zuba idanu ba.
Al'ummar musulmi za ta sa ido ka'in da na'in sai ta tabbatar da cewa wa'annan bayin Allah da aka yi ganganci aka salwantar da rayukansu ba za su tafi a banza ba sai mun ga insha Allah tabaraka wa ta'ala an musu adalci.
Taron na Jama'atu Nasarar Islam da ya gudana a Mina ta jihar Naija ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin addinai a Najeriya. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ce suna fatan gwamnatin Najeriya za ta sanya nagartattun mutane a cikin kwamitin binciken kisan na Tudunburi.
Sai dai muna kira ga gwamnati, in bata fitar da sunayen ba to ya kamata ta yi nazari da kyau ta samu ƙwararru da in sun yi binciken za a gamsu cewa sun yi adalci.
Sheikh Muhammad Nasir Abdul Muhyi shine shugaban gudanarwa na kungiyar Izala mai hedikwata a Jos, ya ce taron ya yi tasiri bisa la'akari da abubuwa da dama da aka tattauna.
Jawaban da aka gabatar a nan wanda suke tare da alakanta abubuwan da halin da ƙasa take ciki musamman abubuwan da shafi tsaro.
To gwamnatin Najeriya dai ta sha alwashin tabbatar da yin cikakken bincike da kuma yin adalci akan lamarin na Tudunburi. Ministan labarai da wayar da kan jama'a a Najeriya Alhaji Idris Malagi ya ce taron na haɗin kan al'ummar musulmi zai taimaka wajen rage ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta.
Mun gode ma Allah da wannan abu yanzu kuma muna son a ci gaba da irin wannan samun tattaunawa, shi zai kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasar nan.
Duk da yake dai taron ya samu halartar akasarin masu ruwa da tsaki a cikin harkokin addinin musulunci a Najeriya da ma sarakuna, amma masu sharhi sun ce rashin halartar koda gwamna ɗaya ne daga arewacin Najeriya ya rage armashin taron.
Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasir Batsari. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Dangote dan Kano ne, Abdulsamad dan Kano ne, Dangote na siminti, Abdulsamad na siminti, Dangote na fulawa, Abdulsamad na fulawa, Dangote na taliya, Abdulsamad na taliya, Dangote na sukari, Abdulsamad na sukari.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan kuna nan kallon mai da muke a nan Washington DC. Sanunku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Yau an fi shekaru 30 mutane biyu a tajirai masu kuɗi na tashin hankali Kanawa yan arewacin Najeriya wanda suka hada da mutum ɗaya da duk Afirka ba mai kuɗinsa suke ja-inja da juna, cece kuce da faɗa da juna a fagen kasuwancinsu. Muna muku maganar Aliko Dangote wanda duk Afirka ba wanda kai shi kuɗi da kuma Alhaji Abdulsamad Rabiu wanda shi ma harkan mujallu na duniya an saka hotonsa a matsayin ɗaya daga cikin attajiran duniyar nan. Mutane ne guda biyu da suke ɗaukar shafuna a cikin jaridu suna ciccikar juna, suna zargin juna da cewa kowanne yana yi wa ɗaya yankan baya, yana neman ya kai shi ƙasa. Me yasa suke haka ne kuma ya abin da yake shafar kasuwancinsu?
Sunana Umar Muhammad. Ni zan iya cewa haka yana da kyau mu a wajen mu talaka. Dalili saboda in hakan yana faruwa so akwai business challenges, ma'ana wani zai kasa da kayi saboda ya kyautata ma al'umma ko talaka. Yawwa, so wannan ina jin dadin haka.
Haka ne. To a kashi na biyu na fashin bukin da muke yi game da kokarin gane dalilin wannan rashin jituwa tsakanin wayannan mutane yan gari guda na arewacin Najeriya, za mu sake hada ku da wakilin mu a can kanin daba din, wato Mahmud Ibrahim Kuli da kuma bakinsa guda biyu da suka san cike da wajen wannan cece kuce din. Da muku magana Alhaji Lawal Habibi Yahaya, tsohon shugaba ko kuma director general na cibiyar yan kasuwa ta Kano wato Kasima, da kuma da Kazazzaji Ado Jibrin mai digirin dirgirgir a cikin harkokin kasuwancin duniya kuma wanda shi kansa malami ne yanzu haka mai koyar da wannan fani a makarantar Polytechnic da ke can Kano. Kamar da aka ce, Aliko Dangote da Abdulsamad Rabiu dukkanawa ne kusan unguwanni ɗaya duk suka tashi a cikin Kano kuma suna kasuwanci kusan iri ɗaya. Me yasa ba sa jituwa da juna ne kam?
Dangote da kamfanin buwa kamfanin nika ne wanda yake idan ka lura suna da wata alaka ta kuddabud. Misali Dangote dan Kano ne, Abdulsamad dan Kano ne, Dangote na siminti, Abdulsamad na siminti, Dangote na fulawa, Abdulsamad na fulawa, Dangote na taliya, Abdulsamad na taliya, Dangote na sukari, Abdulsamad na sukari. Duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi. Dama duk kamfani, duk wani mai kasuwanci idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake, to zai ja kwastomomi. Idan ya ja kwastomomi ya fika kuma sai zo ya fika tashiri ya zo ya mamaye kasuwa. In ka lura Dangote da Abdulsamad yan uwa ne ma zan ce, tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso sun san juna suna da wannan dangantaka. Amma
wannan yana daga cikin abubuwan da yake daurewa al'umma kai, kamar yadda ka faɗa, baya ga gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya,
yan uwa guri ɗaya ma suka taso, kusan unguwa ɗaya suka taso. To wannan abin da zamu gani suna da dangantaka, suna abotantaka, amma wannan abin da ake cewa business interest muradu ne na kasuwanci, wanda dama ko da ɗa da uba ne suka zo aka buga ba sani ba sabo za a yi, kowa kokari zai yi tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji, kamfanin nan naka yana ɗaukan ma'aikata, kamfanin nan naka ya maranto kuɗi. Tunda idan ka ban manta ba yanzu akwai wani kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi, refinery nan sun fada, wannan ya gina tasa, wannan yana kan gina tasa. To abinda yake faruwa shi ne su kamfanin nika akwai wannan yadda malam ya magana ethics tsare-tsare ya zamu tafiyar da harkokinmu ya zamu tafiyar da kwastomominmu ya zamu hulɗa da gwamnati ya zamu hulɗa da mutanen garima a zaka ga shi kamfanin Dangote alal hakika ai babu wani kamfani mai karfi a Afirka ba kamar Dangote tunda in ka je banda Najeriya ya shiga wasu kasashen Afirka irin su Ethiopia su Afirka ta kudu da sauransu to kuma a hannu daya shi buwa zaga kamfani ne wanda yake ya fi karfi a Najeriya amma Dangoten ya dan gitta shi a kafuwa misali in ka dauki harkar simintin ma ai kamfanin simintin Dangote da Afirka babu wani kamfani da zaka yi abin nan da shi so zaga shi kamfanin Dangote ya kafu ya yi nisa ya ci riba hannun jarinsa yana da daraja a kasuwannin duniya a kasuwannin hada-hada ta hannayen jari to su ko buwa an ka lura yanzu ne suke tasowa to kaga dole ne kamfanin buwa zai amfani da wasu abubuwa na yi kokari ya shigar da kamfanin sa ya samu
to an nan gabar mallam idan a kasuwance ina so na kamo ka ko na tsere maka akwai dabarun da ko wato dokokin kasuwanci suka halatta misali ko da ba tare da la'akari da ko dai addini ko ɗan uwantaka ko gari ɗaya da makamantansu ba
to ai shine wato business strategy hanya da zaka bi wanda a shar'anci an yadda ka karfafa jarinka ka samu damar faɗaɗa kasuwancinka da samun riba ta hanya wanda tafi kowace sauki da kuma ba za ka samu kariya arziki ba kuma a shar'anci an yadda wannan yana ɗaya daga cikin dama da Abdulsamad yake amfani da ita babbar hanya ita ce rangwame ne isa ya yi amfani da rangwame wato takin farashin kudaden musaya wato dala da hauhawar farashin mai ya sa dukkan komai ya zama ya ta'azzara ya yi tsada saboda haka yanzu tunanin mutane mafi yawa abinci ne ba gini ba saboda haka sai ya ga cewa to ta yaya za ka yi ka dawo da hankalinsu su ci gaba da sayan waɗannan kayayyakin da kake sana'antarwa yi musu rangwame misali rage musu kuɗin simintinka saboda haka ko babu komai simintinka zai samu shiga a cikin wannan yanayin da ake ciki na kakadukai wanda kuma wannan ya daɗa ba shi dama kuma ko yanzu idan ka bincika a cikin kasuwanni za ka ga cewa mafi yawan mutane sun fi neman wannan wato siminti nasa to kowane product kowane kaya sun za ka siya a in ka fara shigowa kasuwa ya halatta ka fara da rangwame domin waɗanda ka samu a cikin harkar ku fafata da su ko ka faɗa da ka faɗa ko ka samu ka bota su daga sanda ka zo da rangwame mutane rangwame suke nema idan misali wato darajar kayan ku a baki ko a amfanai ɗaya ne to amma kuma naka ya fi rangwame to hankalin mutane da aljihunsu zai karkata zuwa gare ka saboda haka misali a yanzu hankalin mutane da aljihunsu magina ya karkata zuwa buwa ba don wani abu ba saboda rage farashi da aka yi na siminti haka ne ta faru a azumin da ya gabata lokacin da aka sauke aka rage kuɗin sukari sai mutane daga yin maganar sai kuma tunanin mutane koma ga irin sukarin da suke so haka yanzu daga yin maganar sai hankalinsu ya karkata ga irin wato simintin da suke so za su yi amfani da shi wato ina ɗaya daga cikin
amma a tsari irin wannan malam akan samu riba tana fita misali
a kwatanto ai duk wanda zai yi wannan sai ya gama kamar yadda malam ya gaya ma doctor ai kana rubuta allanka ka wanke ne da za ka isha ai sai ka duba ka ga cewa kana da mafita ai hawan riba hawa kala-kala ne akwai abin da ake kira break even profit wato riba wadda bata taka kara ta karya ba za ka same ta kaɗan amma mai yawa ma'ana idan za ka sai da abu naira goma ka samu ribar naira biyar mutum goma su siya ribar naira biyar-biyar ka samu guda goma to in ka sauko da shi ka samu ribar naira biyu-biyu ko uku-uku mutane 20 ko 30 suka siya riba za ta faɗaɗa kuma za ka rufe samun kuɗi da yawa hada da ribar kadan kadan ji
to amma da sagazari irin wannan rage-rage da ake kawo dan watakila a kamo abokin gogawa kamar su dan gwace din nan wannan abu kamar da yake wannan rage-rage riba din ya kamo dan gwace baya zama kamar wani koma baya ne ga tsarin tattalin arziki misali a tsarin tafikar da kasuwanci
ni gaskiya sai ga wanda ya nisa ya tafi dangote kamfanin dangote ya nisa yana da karfi yana da wasu damammaki kaga tsarin tattalin arziki yin kaya zaka ga idan kamfani ya hamshaka ya tumbatsa ya girma to ba sai ya rage wannan farashi ba sai ya yi rage-rage ba shi yana da daman yayi tallace-tallace a wurare a motoci a yi musu fasta a lillika kuma ai shi customer da yake siyan kaya idan a yau kullun yake gani ana ta tallatawa ana ta kambamawa shi yana ƙara sashi ya sayi wannan kayan kuma zaka ga shi kamfanin Dangote saboda girman sa na tabbata yadda yake a farashin sa yadda yake sarrafa kaya yake yin su yana samun sauki ta hanyar abubuwan da yake kashewa wanda a tattalin arziki muke ce masa economies of scale
to amma idan haka ne wani zai ce me yasa watakila duk lokacin da shi buwa ya kawo irin waɗannan rangwame din kamar zaka ga dangwacin ya girgiza ba sa kaman ba
na san wannan dole ne
madalla to wani mutsaya na sai rana wuce mu zo mu ci gaba inda zamu ji me yasa kullun shi buwo shine yake raga canja farashin kayayyakin shi kafin Dangote ya canja din kuma ya wannan yake da tasiri a harkokin kasuwancin nasu sannan me ya bambanta fasali ko kuma dabaru ko salon kasuwancin wannan attajirai guda biyu kanawa daga cikin su wane ne yafi gudanar da wannan fadar nasu a bainar jama'a te da mutane za su fi bashi koyon baya duk wannan cikin abubuwan da zamu duba a shiri na gaba yanzu kuma muna son mu yi godiya ga shi wakilin namu wato Mahmud Ibrahim Kuli da kuma bakin nasa Alhaji Lawan Habibu Yaya da kuma Dr. Gazali Ado Jibrin wanda suka zo suka yi mana wannan fashin bakin kokarin ganar da mu abin da ke faruwa tsakanin wayannan attajirai na Kano a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington sai mun gankura na wace yau Allah ya da ku ta lafiya
a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice
Tafi da takaice yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaicin gani an kada kuri'a a wannan makon wanda za ta bada damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa to sai dai babu tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun kuri'u domin amincewa da matakin Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza yayin da sojojin Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da gwamza kazamin fada a arewaci da kudancin yankin Palestine bai ba da cikakken lokacin kammala yakin ba to amma kuma ya ce ayyukan sojojin Isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni kasashen Burtaniya da Norway sun sanar da cewa sun hada karfi da karfi domin karfafa sojojin ruwan Ukraine kasashen biyu sun ce karfin dakaru na ruwa da matukar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da Rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da karafa a tekun Bahar Aswad Kasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin dakile yawan halalu a tsakanin Palestinawa fararen hula a cewar ministar harkokin wajen kasar Annalena Baerbock a wani mataki da ke nuna dan sauyi kan matsayin kawancen Berlin an gurfanar da wani dan kasar Austria a gaban kotu jiya Litinin a birnin London bisa zargin sa da yin leken asiri wa wata kungiya da ke shirin kai hari a gidan talabijin na Iran da ke babban birnin kasar Burtaniya.
To ma sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin da ya karanto labarai sai kuma Dadi Ballawi daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Kevin ni Muhammad Hafiz Baban Lake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Thank you.